Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 2 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Jami'an da ke muhimman ayyuka a Ghana, ciki har da 'yan sanda, ma'aikatan lafiya da sojoji sun kada kuri'unsu a jiya Talata gabanin babban zaben kasar da ke tafi ranar Litinin mai zuwa. Kasar Birtaniya ta ba da amincewar gaggawa akan fara amfani da sabon rigakafin COVID-19 da babban kamfanin Pfizer da ke Amurka ya hada. A wani sabon koma baya kokarin da shugaba Donald Trump ke yi na neman sauya sakamakon zaben Amurka na ranar 3 ga watan Nuwamba. Attorney General ɗan Amurka William Barr ya faɗa a jiya Talata cewa ma'aikatar shari'a a Amurka bata gano wata hujja ba da ta nuna an tafka magudin da zai canza sakamakon zaben.
Kanin labaran duniyar kenan. To, a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu cibiyoyin nazari da bincike akan sha'anin tsaro sun fara gudanar da wani taro domin samun da kyakkyawar fahimta da dangantaka tsakanin jami'an tsaro da matasan kasar.
Ya kamata a ce akwai kyakkyawar fahimta tsakankanin matasa da jami'an tsaro na kasa baki daya, in ma jandarmomi, in ma sojoji, in ma police, in ma duan, in ma kuma garda nasiono.
To, a Najeriya kuwa, yayin da kasar ke ci gaba da laluban hanyoyin magance matsalar karancin wutar lantarki, hukumomin kasar sun kaddamar da wani shiri na amfani da makamashin hasken rana.
So, abinda muke so mu yi a wannan aikin shine a samarwa ma'aikata da gidaje miliyan 5 wuta daga hasken rana, wanda kuma mutane miliyan 25 za su amfana da shi.
To, muna tafa da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni da za ku ji nan gaba kaɗan. Baya ga haka, za mu kawo muku shirin ciwon ƙyamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar. Sannan muna tafa da kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an da ke muhimman ayyuka a Ghana, ciki har da 'yan sanda, ma'aikatan lafiya da sojoji sun kada kuri'unsu a jiya Talata gabanin babban zaben kasar da ke tafi ranar Litinin mai zuwa. Shugaba Nana Akufa Addo na fafatawa da 'yan takara 11, ciki har da tsohon shugaban Ghana John Mahama. Ana sa ran madugun 'yan adawar ne zai zama babban dan hamayya a zaben kasar da ke yammacin Afirka. Wata kafar yada labarai da ke Congo mai suna Africa News ta ambaci wani binciken jin ra'ayoyin jama'a da cibiyar raya demokradiyya ta gudanar kwanan nan, da ya nuna shugaba Akufa Addo ke kan gaban Mahama da kaɗan. Batun farfaɗo da tattalin arzikin Ghana ne muhimmin abu da dukkan 'yan takarar biyu ke mai da hankali a kai a yakin neman zabensu. Hukumar zaben kasar Ghana ta ce za a sanya wakilan sa ido kan cutar COVID-19 a duk rumfunan zabe 311 na kasar don tabbatar da cewa masu kada kuri'a sun kiyaye matakan kariya, ciki har da sanya kyallen rufe hanci da baki. An kuma gwada zafin jikinsu, sun kuma tsaftace hannuwansu. Ghana ta tabbatar da samun sama da mutum 51,600 da suka kamu da coronavirus da kuma mace-mace 323 a cewar cibiyar jami'ar Johns Hopkins da ke bin diddigin annobar COVID-19 a fadin duniya. Kasar Birtaniya ta ba da amincewar gaggawa akan fara amfani da sabon rigakafin COVID-19 da babban kamfanin Pfizer da ke Amurka ya hada. Kasar ce ta zama ta farko a yammacin duniya da ta shirya fara ba da rigakafin cutar da ta kama kusan mutane miliyan 64 a fadin duniya, ciki har da mace-mace miliyan 1,400. A yau Laraba ne hukumar kula da magunguna ta kasar ta ba da izinin fara amfani da rigakafin, wanda Pfizer ya hada tare da kamfanin BioNTech na Jamus. A mako mai zuwa ne za a fara ba da rigakafin, kuma ana sa ran jami'an kiwon lafiya Birtaniya da masu kula da marasa lafiya a cibiyoyi za a ba muhimmanci wajen raba rigakafin. A Amurka kuma, ma'aikatan jinya da jami'an da ke aiki a cibiyoyin da ke kula da marasa lafiya ya kamata su kasance kashin farko na Amurkawa da za a ba rigakafin COVID-19. Matakin da mambobin kwamitin ba da shawara na cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka da ake kira CDC suka cimma kenan a jiya Talata. Mambobin kwamitin 13 ne suka kada kuri'ar amincewa da bada rigakafin ga kusan ma'aikatan jinya Amurka ko kuma masu aiki a cibiyoyin da ke kula da marasa lafiya miliyan 24 da zarar an amince da shi. Mutum daya kuma yayi akasin haka yayin da har yanzu ake fuskantar karancin kayayyakin aiki yayin da kuma ake kara yawan kayayyakin da ake sarrafawa. Shawarar kwamitin bada shawarar na CDC akan harkokin allurar rigakafin na zuwa ne yayin da Amurka ta samu adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 na tarihi. Mutane miliyan 4.36 ne aka sani suka kamu da COVID-19 a watan Nuwamba a Amurka, adadin da ya kusan linka wanda aka samu a watan Oktoba. A jiya Talata, adadin da aka samu na waɗanda suka kamu da cutar a jihar Florida ya zarta miliyan 1. A wani sabon koma baya, a kokarin da shugaba Donald Trump ke yi na neman sauya sakamakon zaben Amurka na ranar 3 ga watan Nuwamba, Attorney General din Amurka William Barr ya faɗa a jiya Talata cewa ma'aikatar shari'ar Amurka bata gano wata hujja ba da ta nuna an tafka magudin da zai canza sakamakon zaben. William Barr abokin hulɗa Trump ne na kusa wanda a baya yayi gargadi akan yiwuwar an tafka magudi a zaben. Ya faɗa a wata hira da kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa manyan lauyoyin Amurka da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun yi nazari akan korafe-korafen game da magudi amma basu gano komai ba da zai canza sakamakon zaben. Kalaman nasa sun tabbatar da abin da jami'an hukumar zaben jihohi da gwamnoni a fadin kasar suka shafadi tsawon makonni. Sabani ya kirarin Trump mara tushe na cewa an yi magudi a zaben dan ba tsohon shugaban Amurka Joe Biden dama ya samu nasara. Yayin da kwamitin yakin neman zabansa da masu goyon bayansa suka kalubalanci sakamakon zaben a kotu a jihohin Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin da ke da muhimmanci wajen fafatawar cin zabe, Trump na ganin laifin ma'aikatar shari'a kasar akan gazawa wajen binciken zarge-zargensa.
Kwa gaida Maryam Dauda wacce za ta sake dawowa nan ba da jimawa domin kawo mana karshen labaran duniyar. To bari mu fara da Jamhuriyar Niger, inda wasu cibiyoyi nazari da bincike akan sha'anin tsaro suka fara gudanar da wani taro domin tattauna hanyoyin karfafa dangantaka a tsakanin jami'an tsaro da matasan kasar a cigaba da neman hanyoyin magance matsalar tsaron da ta addabi al'umma. Taron na gudana ne a daidai lokacin da ake muhawara a Najeriya da ke makwabtaka da kasar ta Niger kan amfani da sojojin haya wajen magance matsalar tsaron kasar. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Mumuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Lura da irin koma bayan da rashin fahimta ta tsakanin matasa da jami'an tsaro ka iya haddasawa sha'anin tsaro a wannan lokaci na yawaitar ayyukan 'yan bindiga a kasashen yankin Sahel irin su Jamhuriyar Niger ya sa cibiyar DECAF mai nazari da bincike akan sha'anin tsaro da ke da ofishi a birnin Geneva da cibiyar nazari da bincike akan dabarun samar da tsaro da ke karkashin fadar shugaban kasar Niger wato CNES shirya wannan taro don karawa matasan fararen hula da jami'an tsaro ilimi akan maganar ta cuɗanya, inji jami'i a cibiyar DECAF Masaudu Ibrahim.
Ya kamata a ce akwai kyakkyawar fahimta tsakankanin matasa da jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya, in ma jandarmomi, in ma sojoji, in ma polisai, in ma duwan, in ma kuma garda nasiyono. Kyakkyawar fahimta ta kan kawo kowa ya san menene nashi gudunmawa a cikin tattalin tsaro da kiwon zaman lafiya. Mun fahimci cewa muddin ba a tsaya aka tunkari al'amarin tsaro ba da kyakkyawar fahimta da kyakkyawar dangantaka tsakanin su jami'an tsaron da al'ummomi daban-daban, to hal ila yau da akwai sauran zomo aka ba.
A ɗaya ɓangare, wannan taro wata hanya ce ta musanyar dabarun aiki a tsakanin ɓangarorin kula da sha'anin tsaro. Abdulaziz Garba shi ne mataimakin daraktan cibiyar CNES.
Duniya tana cigaba, wata ran wasu abubuwa suna fitowa sai an samu bayani bisan su. To wannan taro dai don mu kara musu ilimi bisa wannan sabbin abubuwa da suka fito don su karfafa aikin su yi shi daidai. Yanzu kun gani ma soja ba na arme kawai, akwai gendarme, kun gani akwai police, akwai duwane, to kowa bisa aikin shi dai in kun ga wuri guda za ku tattauna kowa dai zai karu kuma mun san da abun da za su samu wajen wanda suka zo waje da wanda suke cikin gida ilimin da suka kawo musu duk wannan an hade in sun koma wajen ma'aikatan su suna da muhimmin ilimi wanda zai sako musu ci gaba da aikin nasu.
A gobe Alhamis ne ake kammala wannan zama wanne kasar Jamus da kungiyar ECOWAS ke daukar dawainiyar sa. A cewar kwararru taron zai taimaka wajen karfafa zaman lafiyar al'umma. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule, yanzu kuma ga labaran duniya a karo na biyu.
Mutane biyar ciki har da yaro dan wata tara aka kashe a Jamus a jiya Talata a lokacin da wata mota ta afka hanyar da jama'a ke bi a ƙasa a cewar ƴan sandan ƙasar. Akalla mutane 14 kuma suka jakkata. ƴan sanda a kudu maso yammacin garin Tria sun kama direban motar wani dan shekara 51 dan garin na Tria wanda yake cikin maye kuma ya nuna alamun yana fama da lalurar da ta shafi hankali a cewar mai gabatar da kara Peter Fredson a wani taron manema labarai. Ƴan sanda sun ce babu alamun siyasa a lamarin amma magajin garin Tria Wolfram Liber ya gargada hukumomi akan kada su yi gaggawar cewa ga abin da ya faru. A wata sanarwa shugabar Jamus Angela Merkel ta mika sakonta a ziyarta ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa. A yau Laraba aka yankewa wasu sanannun ƴan gwagwarmayar goyon bayan demokradiyya a Hong Kong hukuncin zuwa gidan yari saboda zanga-zangar da aka gudanar a wajen shalkwatar ƴan sandan birnin a watan Yuni shekarar 2019. Joshua Wong ɗan shekara 24 ne ya samu hukunci mafi tsanani na zuwa gidan yari tsawon wata 13 da rabi saboda shirya zanga-zangar da kuma tunzura yin taron da ya saba doka. Ita kuma Agnes Cho, ƴar shekara 23, aka yanke mata hukuncin zuwa gidan yari na tsawon wata 10 saboda ta yi zanga-zangar ta kuma tunzura wasu su yi. Yayin da aka yanke wa Ivan Lam, ɗan shekara 26, hukuncin wata 7 a gidan yari saboda shi ma ya tunzura wasu. A watan da ya gabata ne ƴan gwagwarmayar uku suka amsa laifofinsu a wani zaman kotu bisa shawarar lauyoyin da ke kare su.
Madalla, yanzu kuma sai bacin matsalar karancin wutar lantarki a Najeriya. Inda hukumomin ƙasar suka kaddamar da wani shiri na amfani da makamashin hasken rana. Najeriya dai ta jima tana fama da matsalar karancin wutar lantarki musamman a yankunan karkara. Lamarin da ke shafar tattalin arzikin kasar ta hanyar tauye hanyoyin kudaden shiga ga al'ummar kasar. Daga Abuja ga Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani.
Shirin mai zaman kansa karkashin samar da wutar lantarki a sauwaƙe da babban bankin Najeriya ya dauki nauyi kana hukumar samar da wutar lantarki a karkara ta kaddamar an tsara shi ne a matsayin dabaru na tunkarar annoban COVID-19 da nufin farfado da komadan tattalin arzikin cikin gida Najeriya da kuma samar da tsaftataccen yanayi mara cutarwa da tsayar da haske na makamashin wuta ga ƴan kasar. Jagoran shirin Suleiman Babamanu yayi ƙari da cewa
so abinda muke so mu yi a wannan aikin shine a samarwa ma'aikata da gidaje miliyan 5 wuta daga hasken rana wanda kuma mutane miliyan 25 za su amfana da shi. Mun sani cewa yanayin yanda wutar lantarki yake a kasar nan kuma balle ma a ce mutanen da suke karkara. Wani lokaci mu a mai aikatan mu na samar da wutar lantarki muna da hanyoyi daban-daban da ake samar da wuta wa mutanen karkara. Wani lokaci idan bashi da nisa da inda wato disco yake inda masu wutar lantarki na NEPA misali yake kawai sai a ja wuta a hada su. Wani lokaci idan yayi nisa kuma sai kaga yayi tsada da yawa ba za a iya jan wannan wutan zuwa wa'innan karkarorin ba. Muhimmanci da ya kamata a lokacin shine a kai wutan wannan shine na wuta na solar kenan mai aiki da hasken rana a kai shi wannan kaukauyen a je a dasa shi a wajen sai a yi musu a hadawa kowa wuta kowa ba shi mita sai dinga amfani da shi.
Ana sa ran tallafin da babban bankin Najeriya ya dauki nauyi na samar da rance mai karaman kudin ruwa na cikin gida ga shirin samar da wutan lantarki a kasar da kuma kamfanin ni da ke da sana'urar hasken wutar rana zai taimaka wajen samar da ayyukan yi ga ƴan Najeriya 250,000 a ma'aikatar makamashi la'akari da rashin ayyukan yi da matasa a kasar ke fama da shi. Ahmad Salihijo Ahmad shike zama shugaban hukumar ta samar da makamashin wuta a yankunan karkara.
Abinda muka ce shine abinda gwamnati take da shi tallafin nan da take bada tana ba wa ƴan kasuwa ne saboda ƴan kasuwa su ma sai su yi amfani da shi su sa wannan wutan su da hankali da hankali da hankali in yaso sai su iya maido kudin su daga baya. amma kuma kullum muna nan muna kallo kuma su fara sai mun zauna da su mun gane menene za su caje su kafin mu ba su ganin daman su je su Allah ya yarda abinda muke yi daman ma muna zage kasa gaba ɗaya ne kuma technology yanzu muna iya gane ina ne yafi nisa da wutan lantarki to mu waɗannan wuraren ne muke son zuwa yadda na faɗa ɗazu akwai wuraren da muke zuwa sun yi shekara 200 ba su ga wuta ba dan suna nan in kaga hanyar da ma muka bi muka isa wannan wurin sai kai mamaki so shi yasa wannan program din zai duba Najeriya gaba ɗaya ne amma za mu je ne wurin da suka fi bukata tukunna
Sadiq Zakari na kamfanin Digital Grid Energy da ke cikin kamfanonin da za su ci moriyar tallafin ya bayyana irin ayyukan da suke yi
mu harkar mini grid muke wanda ake gina dan karamin station na wuta a garuruwan da ake tunanin ba su da wuta ko wuta ba ta kai musu ba ko kuma wacce ta kai musu amma suna da karancin ta sai mu gina karamar tashar wutar lantarki wacce bata ba irin ta wuta ce amma ba irin ta sinifa da aka saba ba ɗan karamar tasha ce ta solar zamu zo mu muku a garin ku iya adadin garin abin da kuke bukata zamu yi aunan mu da gwaje-gwajen mu sai mu kafa wannan tasha sai mu dinga sayar muku da wannan wuta a farashi da ya kamata
wannan shiri zai samu tallafi daga abokan hulɗar gwamnati da suka hada da babban bankin duniya da hukumar bada agaji ta Amurka USAID da dai sauransu wajen tattara bayanai a wurare da tsara shirye-shirye da kuma tabbatar da ingancin shirin Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Shamsiyya to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan ga Aisha Ma'azu da shirin ciwon kiyamace
ta duniya rashin jihar Kano da kuma Hajiya Umma wal daliba a kwalejin Ugbo Mali da ke Zaria a Najeriya ai sauraro
cewa ita nahiyar mu ta Afrika kuma musamman kasar mu Najeriya mutane ne wanda muke da ruku da addinin mu addinin nan zai iya zama addinin musulunci zai iya zama addinin kristanci zai iya zama addinin gargajiya to duka je waɗannan addinan namu zamu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwar mu wato duk al'amuran mu addinin mu ya mamaye su so kai tsaye zaki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ke musu su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da majami'u saboda babu inda a cikin waɗannan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata ko suka yadda a tozarta ta ko a watsa kimar ta ko a wulakanta ta duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan so ina ga a wannan gabar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen azantarwa kuma a dage wajen bawa ƴaƴa mata ilimi saboda ilimi shine kishirin zaman duniyar nan gaba ɗayan ta ilimi ya danganta na addini ne ko kuwa na zamani dukkan su suna da amfani yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya yi rayuwarka ta duniya da lahira, shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka koda baka yi aikin gwamnati ba. Ya kamata gwamnatocinmu da iyaye su dage wajen ganin cewa sun ilmantar da ƴaƴansu, sun ba su ilimin da zai taimaka musu wajen su samu sauki wajen yi musu tarbiyya. Sannan abu na gaba, ya kamata a ce ana kokari ana samar wa mata aikin yi, koda ku daga bangaren gwamnatoci ne da bangaren masu hannu da shuni da kuma bangaren su ma kansu masu fada tallafi na kasashen waje. Saboda zaka ga musamman wannan sabon nau'i na azaftarwa da muka same shi, banda da wanda muke da shi irin su domestic violence, physical violence, irin social, yanzu babban abin da yafi damun mata shine wannan economic violence. Mutum zai zo ya hana ki cin abinci, ya hana ƴaƴanki sabulun wanka, ya hana ki duk wasu abu na jin dadin rayuwa kawai saboda kin bata masa rai, sai ya hana ki waɗannan abubuwa. Wanda idan muka duba at the end of it, zaka ga matan babu yanda za su sai sun subjecting ƴaƴansu to talla, wato su tura su talla, ko kuma mutanen da muke da su gurbatattu su amfani da wannan rashin da mace take da shi wajen keta alfarmarta da keta mutuncinta. Akwai hanyoyi da yawa da ya kamata maza su sani ta wannan hanyoyin ake bi a tarbiyyantar da mace ko a ladaftar da ita. Kamar wanda suke da fahimta ta addinin Musulunci, muna da bamu da abun koyin da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu inda ya tabbata a tarihi manzon Allah ya taba dukan dabba, balle mutum, balle matansa. Ga yanda annabi nan aka nuna mana yayin mu'amala da matansa, ta yanda wani zubin ma shi yake kauracewa ya bar musu gidan har sai sun dawo cikin hayyacinsu, sun dawo cikin hankalinsu. Balle malama Aisha, wannan simple ce an ce maka laifi ba ta komai, amma ce ne gobe ba za ki je bikin gidanku ba, ko ba za ki je sunan ƴan uwanki ba, ko ba za ki fita unguwa ba, wannan zai fi mata ciwo ma a kanka da keta ta zage ka. To wannan dai ina ganin idan muka yi amfani da waɗannan ƴan shawarwarin, insha Allah ina ganin za a samu sassauci.
Ta yaya kike gani ya kamata a bijiro matsalar cin zarafin mata?
Haka ne kam, maza na cin zarafin mata, amma kuma dole ki samu wani abin yi saboda kar mai gidan ke cin zarafin ki. Dan wasu abubuwan in kin ce sai kin jira ki tambaye shi, ba za ki ba, kuma in kin tambaye shi zai ci zarafin ki a lokacin. To kin gani, dole ki tashi ki taimaki kanki ta wani banni. In ma ya ki ji, zaki san yanda zaki yi, ki dinga mishi magana, ko ki saka ƴan uwa ko iyaye a ciki, har Allah ya daura ki kanshi ya baki izini ki wani abin da ba zai sa yana ci miki zarafi ba. In ko shi ma din bai yiwu ba, kin ga dai bayan da za a yi mace ta zauna ba ta da abin yi, tunda shi ba zai biya mata bukatunta ba, ko ta wani hanya a boye, amma a mutunce kuma za ta dinga yi, ba ma sai ta fita ma daga cikin gida ba. To a haka sai kiga Allah ya rufa mata asiri. Idan kuma Allah ya daura ta kanshi, zai iya barin ta, tunda cikin gida za ta yi ba na fita bane, zai bar ta ta dan yi sana'anta, za ta dan samu jarinta, ko daga gida sai ta dinga dan bugawa.
Saboda wani lokaci tambaya mace ku tambayi namiji abu ma yana gajiya, sai kiga yana jin haushin ki a ko ta wani banni, abu kadan tayi haushi zai je, ko ya zage ta, ko ya mata duka, ko ya ci mata mutunci, ko ya hana ta abinci.
To wayansu suna da ra'ayin cewa baiwa ya mace ilimi wata hanya ce da za ta taimaka wajen magance wannan matsala. Kina wannan ra'ayi?
Kwarai da gaske, ilimi yana da kyau ma mace, saboda idan tana da ilimi ko kaɗan ne zai baka fahimta da za ta yi wasu abubuwa na rayuwa, ba sai da neman taimako ba ga mijinta. In tana da ɗan kuɗin da yake ɗan bata, tana ɗan adana wani abu, kin ga za ta ɗauka ta juya ta so mu ɗan wani jari da zai ɗan rufa mata asiri, ko kuma za ta nemi aiki tana samun ɗan albashi da zai rufa mata asiri, ya rufa ma ƴaƴanta asiri a lokaci ɗaya. Za a iya a kafa mata ɗan jari, kuma in tana da ƴaƴa manya za su iya su ma suna karatun, suna neman ilimi, suna neman aikin da za su taimaka ma mahaifiyarsu.
To ana cewa mace dole sai a ƙarƙashin miji a
kwarai da gaske za su iya rayuwa ita kadai, amma ba kowace mace ba, saboda wasu matan ba su iya su rike kansu, kuma ba su iya su ba kansu shawara mai kyau da mara kyau, su san wanda ya kamata su yi da wanda bai kamata.
Kin gani shanin rayuwar yanzu sai a hankali, mata suna fadawa hannun irin waɗannan mutanen ta dalili da yawa, amma abu ɗaya ne magani shi tawakkali. Saboda in baki kai kanki wani gurin ba, wani abun ba zai same ki ba. Kina da bukatu. Wata macen zaki gani cewa tana fita da kyau, tana kashe kuɗi, baki san ta wani hanya take samu. To irin waɗannan matan su suke kai matan da suke cikin matsala guraren da za a ci zarafin su.
Amma kam samun akwai mata ke iya zama rike kansu su yi aiki, su biya ma kansu bukatu, in suna da ƴaƴa su biya ma ƴaƴan su bukatu a filin su a rufe. Wani lokaci ma sai kiga wata mace ta ce ya ma
duka abin da shi da kuma take nan a wannan mako. Idan kuma makon gobe idan Allah ne kowa kuma ya raya mu, ku sake dawowa da wani sabon shirin ciwon yammaci. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu barista Amina Umar Hussein da kuma Hajiya Umma Umar, sai wacce ta sada mu Juri Leather's Question Action as we begin fatar alkhairi.
Madalla gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma sai sakonin da kuke aika mana ta hanyar email. Za mu fara ne da wasikar haɗin gwiwa daga Salamatu Haruna Daba da anti matar Comrade Baffa Haruna Bajuga, waɗanda suka ce assalamu alaikum gidan rediyon Amurka. Muna kira ga ƴan uwanmu mata cewa su kula da yaransu sosai a wannan lokaci na sanyi, su kuma iyayensu maza su saya musu rigunan sanyi da huluna da takalma sau ciki don kare lafiyarsu. Sai sakon Mahmud Salihu Kauran na Moda Zamfara, wanda ya ce ga yadda shugaba Buhari da 'yan majalisar wakilan Najeriya suka yi, a gani na ba shi da wani tasiri, kasancewar abu ne mai wuya shugaban ya karbi gayyatar tasu. Shawara ta ga 'yan majalisar ita ce kawai su nemo waɗansu hanyoyin da za a kawo ƙarshen zubar da jinin bayan Allah a cikin ƙasarmu. Ana kira ga shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da gwamnoni da sarakunan gargajiya da malaman addini na Najeriya a kan su tsaya su yi karatun tanasu, sannan su gaggauta fitar da tsare-tsare a kan yadda za a kawo ƙarshen zubar da jinin al'ummar arewacin Najeriya. Sako daga Abdullahi Doron Baga. Shi kuwa Usman Shitu Mahuta cewa yi, zaben da ke tafe a jamhuriyar Nijar, muna fatan Allah ya sa a gudanar da shi cikin kwanciyar hankali da lumana, ita kuma hukumar zaɓe ta yi adalci domin kauce abin da kan je ya dawo. Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku bani dama. Dan na yi kira ga gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Umar Abdullahi Ganduje da ta janye ƙudurinta na ciwo bashin dubban kuɗaɗe domin talaka ba a yi masa abin da zai amfana, inda ma raunata tattalin arzikin jihar lokacin biyan bashin. Sako daga Aminu Kano Maida ƙaramar hukumar Garko. Sai kuma wannan sakon da ke cewa assalamu alaikum biyo ya Hausa, muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen kashe-kashen bayan Allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a ƙasarmu Najeriya. Amin summa amin. Sako daga Fatima Musa Wada tare da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada barikin Lai da Jihar Filato. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
Jama'an da ke muhimman ayyuka a Ghana, ciki har da 'yan sanda, ma'aikatan lafiya da sojoji sun kada kuri'unsu a jiya Talata gabanin babban zaben kasar da ke tafi ranar Litinin mai zuwa. Shugaba Nana Akufo-Addo na fafatawa da 'yan takara 11 ciki har da tsohon shugaban Ghana John Mahama. Ana sa ran madugun 'yan adawar ne zai zama babban dan hamayya a zaben kasar da ke yammacin Afirka. Kasar Birtaniya ta ba da amincewar gaggawa akan fara amfani da sabon rigakafin COVID-19 da babban kamfanin Pfizer da ke Amurka ya hada. Kasar ce ta zama ta farko a yammacin duniya da ta shirya fara ba da rigakafin cutar da ta kama kusan mutane miliyan 64 a fadin duniya, ciki har da mace-mace miliyan 1.4. A wani sabon koma baya, a kokarin da shugaba Donald Trump ke yi na neman sauya sakamakon zaben Amurka na ranar 3 ga watan Nuwamba, Attorney General ɗan Amurka William Barr ya faɗa a jiya Talata cewa ma'aikatar shari'a a Amurka bata gano wata hujja ba da ta nuna an tafka magudin da zai canza sakamakon zaben.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamarun da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda wacce ta ni gabatarwa, sai kuma Julie Leather's Gresham da ta hada mana shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mutara a shirin namu na dare, don Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa, domin ga shirin yau da gobe.